Sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad Dalol da kuma Niya Muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masauraranmu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar Talata 28 ga watan Maris. Bayan labaran duniya, za a ji cewa kungiyar Izala ta yi wani taro na ƙasa a Abuja, Najeriya game da ilimi da kuma da'a.
Annabi sallallahu alaihi wasallam ce itlubul ilma walau bisin, ku tafi ku je ku nemo ilimi ko da ƙasar Sin, da kuma kaga Sin a gurin China ne. Ilimi dukkansa gabaki ɗaya daga Allah ke, kuma ilimi neutral ne.
Za a kuma ji cewa a Jamhuriyar Niger, jami'an ma'aikatar cikin gida sun kai ziyara ma tubabbun 'yan Boko Haram a jihar Difa. Idan mun koma Najeriya kuma, za a ji cewa hukumomi a jihar Cross River sun yi kame game da zuba guba da aka yi a abinci har ya kai ga mutuwar wasu mutane biyu. Za kuma a ji cewa an bayar da belin tsohon gwamnan jihar Adamawa James Ngilari bisa dalilin rashin lafiya. Idan mun koma Jamhuriyar Niger kuma, za a ji sharhin jaridun ƙasar. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Shugaban kwamitin tattara bayanan sirri na Majalisar Wakilan Amurka, David Nunes, ya faɗa jiya Litinin cewa baya da niyyar tsame kansa ko kuma ƙin yin adalci akan aikin binciken kwamitinsa da yake yi game da ko Rasha ta yi kutse a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar ta gabata. Ya ce komai dai siyasa ce, mutane suna da 'yancin faɗin abin da suke so su faɗa, wannan ya yi daidai. Nunes yana magana ne sa'ilin da yake wa manema labarai jawabi da takwaransa na jam'iyyar Democrat Adam Schiff ya ba da sanarwar cewa yana kira da Nunes ya sauka daga shugabancin wannan kwamitin binciken. A cikin sanarwar da Schiff ya bayar, yana cewa ne wannan bukatar da na nema na shugaban kwamitin binciken wannan batu ya sauka ba magana ce na ɗauka ya ƙarama ba, domin ko ni da shugaban wannan kwamitin mun yi aiki na shekaru da dama tare. Ya ci gaba da cewa zai yi wahala jama'a su amince da aikin wannan kwamitin binciken, muddin ma a ce ana sa son rai cikinsa ko kuma yin yadda shugaban ya ga dama. Sai dai mai magana Dion Nunes Jack Langer ya ce Nunes ya samu bayanansa ne a fadar White House kafin satin da ta shige ya fito fili ya bayyana cewa kaddara ce ta rutsa da shugaba Donald Trump game da nadar bayanan nasa. Langer ya faɗa wa manema labarai jiya Litinin cewa Nunes yana son ya samu wuri keɓaɓɓe ne da zai ba shi damar nazarin waɗannan bayanai da ya samu saɓanin abin da ake hasashe.
Rundunar sojan Amurka ta ce tana nan tana duba fayafayen bidiyo daban-daban har 700 waɗanda aka ɗauka cikin kwanaki 10 da aka yi ana kai hare-hare a Mosul na ƙasar Iraki. Ta ce makasudin yin hakan shi ne ta tantance ko da gaske ne rahoton da ke nuna cewa harin da aka kai ya kashe fararen hula har sama da 100, in ji mai magana da yawun rundunar. Ya ce muna ƙoƙarin gane gaskiyan wannan batu, in ji kanar John Thomas mai magana da yawun wannan rundunar wadda ita ce ke kula da ayyukan sojin Amurka da ke aiki a gabar ta tsakiya. Ya ce wannan shi ne babban abin da yake muhimmanci a gare mu game da wannan birni na Mosul. Sai dai ma'aikatar tsaron Amurka wato Pentagon ta ce kashe fararen hula a birnin Mosul sakamakon wannan hari wani babban abin takaici ne. Ministan tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗa jiya Litinin cewa ba wata rundunar soja a duniya da take nuna matuƙar damuwa game da fararen hula kamar na Amurka. Ya ce sautari Amurka tana iya bakin ƙoƙarinta domin ganin an rage hasarar rayukan bayan Allah da basu ji basu gani ba lokacin da duk wani harin da ake kaiwa da hannun Amurka.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Wasu mahara da ba san ko su wane ne ba sun kashe ma'aikatan jin kai har su 6 da ke aiki a ƙasar Sudan ta Kudu. Wannan dai shi ne adadi mafi yawa da aka taɓa kashewa kaf ɗaya tun sa'ilin da rikici ya ɓarke a ƙasar ta Sudan ta Kudu a shekarar 2011, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ambata. Su dai waɗannan bayan Allah suna aiki ne a wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Gredo. an dai kashe wannan mutanen ne a wurin da ake kira Magri da ke shiyan jihar Equatoria ta tsakiya salin da suke ka hanyar su daga babban birnin kasar Sudan ta kudu Juba zuwa wato garin Pibo babban daraktan kungiyar ta Gredo Jafaru Mbuguwa ya fada wa shirin dan da ake da turanci na wannan gidan rediyon wato South Sudan in Focus cewa mutum da bakwai ma a cikin waɗannan ayarin shi ma ya mutu mai magana down option na majalisar ɗinkin duniya na wato mai kula da sashen ayyukan jin kai ya tabbatar da mutuwan wannan mutum na bakwai Jerry Farrell wanda shine wakilin Catholic Relief Service a Sudan ta Kudu ya ce bai tsammanin cewa waɗannan ma'aikatan kungiyar jin kai aka yi wani ya kai wahari sai dai kila maharan sun dauke su a matsayin masu kudi ne don haka suka yi musu kwanton bauna
wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke nan Amurka ta kai ƙarar gwamnatin shugaba Donald Trump domin sanin ko me zai faru da bayanan ma'aikatan shigi da bayanan da ma'aikatan shigi da fuci suka samu na wayar hannun matafiya da wato kwamfutocin tafi da gidanka da dai sauran ire-iren waɗannan na'urorin cibiyar nan da ake kira Night Face Amendment da ke New York ita ce tace tana son ta san yadda za a adana bayanan da aka samu daga waɗannan na'urorin Ta ce galibi mutane suna adana bayanan da suke da muhimmanci gare su ne a cikin ire-iren waɗannan na'urori waɗanda hakan sautari yana da nasaba da irin tunanin mutanen da kuma ayyukan da suke yi don haka ta ce karɓe waɗannan na'urorin yayi wato don a yi binciken kwakwaf wannan ya keta haƙƙin ɗan adam Cibiyar ta shigar da ƙarar ce saboda gwamnati bata ansa tambayar da cibiyar ta yi mata ba a kan kari game da yancin samun bayanai akan wannan batu a ƙarƙashin dokar ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka jami'an kwastam da masu aikin sintiri a bakin iyaka sautari ba su buƙatar izini wato na tsarewa ko kuma binciken dukkan waɗanda suke tuhuma kafin su binciki na'urar da suke tafa da su Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daya da zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda kungiyar Izala ta yi wani taron ƙasa na haɓaka ilimi da tarbiyya inda wato ta kudura aniyar dada inganta cibiyar ilimi da ta gina. Hassan Maina kaina gare ka.
Kungiyar Jibuis mai herkwata a Jos ta zage damtse wajen kammala cibiyarta na ra'ayin ilimi da sahihiyar aƙidar Islama a nan Abuja. Ustaz Ibrahim Duguri shine shugaban majalisar malamai na kungiyar a Abuja.
A ƙasan ƙasa akwai ainihin gurin da yake na ainihin parking na motoci ne, sannan akwai ɗakuna waɗanda suke na taro na ɓangaren maza daban, ɓangaren mata daban, har ma da gurin da ake wankin gawa da kuma ainihin ɗaki ko kuma masauki wanda yake na baki. Akwai kuma azuzuwa, sannan kuma akwai ofisoshi a wannan gurin. Hawa na farko a ƙasa irin wannan abin da na yi bayani na ƙasa, sannan kuma sama wato ma'ana hawa na uku na ƙarshe kenan ya shafe gaba ɗaya duk waɗannan abubuwan da na faɗa masallaci ne ɗauke da su gaba ɗaya yadda gurin ke kunshe kenan kuma cikin tsari da taswira mai kyau kamar yadda na yi bayani a baya wanda yake tafiya daidai da zamani
shi ma mai wa'azi na kungiyar Sheikh Bashir Kashere ya ƙarfafa aikin kungiyar na marawa neman ilimi baya
in ka ji mutum ya zo ya ce maka babu karatun boko da shauransu kamar yana suka ne da addinin musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce itlubul ilma walau bi sin ku tafi ku je ku nemo ilimi ko da kasan sin da kuma kaga sin a gurin China ne ilimi dukkan sa gabaki ɗaya daga Allah ke kuma ilimi neutral ne
kungiyar ta yi amfani da wannan dama wajen kira ga majalisun dattawa a Najeriya da su rika mai da hankali kan muhimman al'amuran da suka shafi kasa Sheikh Sani Haya Jingir shine shugaban majalisar malamai na kungiyar na kasa
idan aka ce mutum bai fahimci aikinsa ba to akwai hatsari yaushe za a ce dan majalisa da yake da buƙatar a gyara tattalin arzikin ƙasa a gyara ilimin ƙasa zai koma yana maganar uniform kaga ba daidai bane don haka wannan abin da suke yi su dawo kan hanyar yi wa ƙasa aiki kuma ba daidai bane a ce da majalisar ƙasa da gidan shugaban ƙasa kullun suna waƙar madaba a kasuwa shugaban ƙasa din ya san shi ne Allah ya ba ƙasar gaba ɗaya ya ba shi kuma soyayya al'ummar ƙasar ya duba na kusa da shi duk wanda zai ba da muguwar shawarar rigima kar ya ɗauki wannan
Kungiyar ta Jibuis ta taba kaddamar da littafi mai taken Boko Halal da ke karfafa mutane gwiwa wajen neman ilimi da cire tsoron yan ta'adda da ke hana al'umma su kone neman abin tallafawa ta hanyoyin halal. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan, kafin mu ci gaba ga wannan. Lalle an ce taba kidi taba karatu, sannan da haka bari mu je mu jamhuriyar Niger, inda ma'aikatar cikin gida ta ziyarci yan Boko Haram da suka tuba a jihar Difa. Haruna Mamman Bako gare ka.
Maga takardar ofishin ministan cikin gida Malam Iddar Adamu ne ya kai ziyara a wurin da ake killace da yan Boko Haram da suka mika wuya a jihar Difa wa hukumomin jamhuriyar Nijar, wannan ko domin gane ma idanunsa halin da tsohon mayakan suke ciki, haka ma tare tantamnawa da su dangance da inda aka kwana wajen dawowa da su a cikin al'umma tare samar musu abin yi. Da na tattauna da su in ji Iddar Adamu maga takardar ofishin ministan cikin gida, dukkan su sun ce min alƙawulla aka yi musu na samun wani abu mai yawa, wannan abin ciyo ne gare ni domin dukkan abin da aka yi musu alƙawali ba su ganshi ba. Kamin ya ci gaba da cewa muna kokarin shawo kan waɗanda ba su wada yin saranda ba domin su hankalta su bar wannan abin da ke cutawa ƴan uwarsu da ma ƙasarsu. Maga takardan na ofishin ministan cikin gida Malam Iddar Adamu yayi wannan ziyarar ne tare da rakkiyar gwamnatin jihar ta Difa Malam Dandano Muhammad da shugabannin rundunonin tsaro dake jihar ta Difa, inda ake da sama da yan Boko Haram 130 da suka yi saranda zuken su, kuma tuni gwamnatin kasar take shirye-shiryen bikin kaddamar da yanda za a saka waɗannan tsohon yan Boko Haram a cikin yanayi na dogaro da kai da yan waci da wannan mummunar ɗabi'ar da suka samu kawunan su a ciki a can baya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni, jamhuriyar Nijar.
To a gaida Haruna, Bari kuma mu dawo Najeriya inda aka yi kame game da wato zuba guba da aka yi a abinci a jihar Cross Rivers dangane da abin da ya wato ya sanadin mutuwar wasu mutane biyu da kuma waɗanda suka ji wato samu suka wato kamu da cututtuka sanadiyar wannan zuba guba din.
Wani al'amari da ke ci gaba da girgiza hankulan jama'a a jihar Cross River da ke yankin Niger Delta shine ne yadda aka nunar cewar ana zargin wani mai gidan sayar da abinci ya zuba wata guba a daukacin abincin da ake sayarwa inda ta kai ga har wasu mutane miji da mata suka rasa rayukansu yayin da kuma wasu mutane kusan 50 suka samu illa. Wannan lamarin da na ci gaba da baiwa mutane mamaki musamman yadda wannan lamarin ya faru ko da yake da jama'ar garin inda abin ya faru a karamar hukumar Ogoja sun yi ta za su farma mutumin da ake zargi wanda hakan ka iya jallin mutuwarsa. To amma kuma abin ya zo da sauki bisa bayyanar jami'an tsaron yan sanda kuma nan take suka dauke shi suka tafi da shi a babbar ofishin su dake garin Kalaba a jihar ta Cross Rivers domin jin halin da ake ciki bayan faruwar wannan danyen aiki. Naje ta bakin commissioner rundunar yan sanda dan jihar ta Cross Rivers wato Alhaji Hafiz Muhammad Inwa sai ya ce
a halin yanzu muna nan muna ci gaba da bincike. Akwai wani da aka zo mana da labari akan cewar ana zargin sa, so muna nan dai muna kan bincike. To amma shi wannan ma mun bincika mun ga cewar shi tun wajen wata na biyu a wannan shekarar aka kore shi daga wannan yanki saboda ya addabe su da ƴan sace-sace da dai wasu laifuffuka haka. Ke kuma daga cikin mutane 46 da suka ci wannan abincin suka haɗu da rashin lafiya da sauransu wanda har ta kai aka admitin nasa a asibiti a jiya an sallame 44 daga asibiti. So saura mutum biyu yanzu
yawa to ya labai kamar su mutane biyu da suka rage asibiti bisa bayanan da kuke samu kamar ya zaka bayyana halin da suke.
Su ma daga bayanan da muke samu daga asibiti suna samun sauki kwarai da gaske. Har yanzu likitoci ba su gama tantance matsayin ingantar lafiyar su ba.
To zuwa yanzu kamar inda al'amarin ya faru kamar wani hali za a iya cewa yake ta bangaren tsaro?
Abinda dai kawai zan iya cewa shine fargaba da jimamin abinda ya faru har yanzu mutanen yankin suna cikin sa.
An dai nunar cewa rigima ta so ta barke a yankin karamar hukumar ta Ogoja wanda kuma ka iya haifar da mummunan tashin hankali. To sai dai shigowar jami'an tsaro ya sa abin ya zo da sauki. Honorable Musa Megoro shine mai wa gwamnatin jihar shawara akan baki mazauna jihar kuma ga abin da yake cewa.
Yau wato abin da ya faru shine akwai wani yaro irin zauna gari banzan nan a wani gari da ake kira Obosom Bube a kalamar hukumar Ogoja shine hukuma irin ta larabtar da shi saboda irin abubuwa da yake na bata yara. To sai wannan abin ya bata masa rai yace to shi ma zai dau fansa. To shine ya dauki guba ya zuba abincin da wata mata take sayarwa. To halin yanzu ita gwamnati ta dauki mataki waɗanda aka kai su wannan asibiti ta dauki nauyin jinyansu kuma ta dauki sauran waɗanda aka kasa jinyansu a wannan asibiti ta kai su babban asibitin jihar da ke garin Kalaba domin ci gaba da musu jinya.
Yanzu dai an zura ido domin dakon yadda za ta kaya akan binciken na jami'an yan sanda. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
A gaida Lamido. Yanzu kun bari mu koma Najeriya kuku dai mu ci gaba da kawo muku rahotanni daga Najeriya inda wata kotu ta bayar da belin tsohon gwamnan jihar Adama Mr. James Ingilari kan naira miliyan 100 saboda dalilai na rashin lafiya. Sanusi Adamu gare ka.
Mun damu kwarai da gaske kar a ce wani cuta ne ta same shi. Muka yi ma prison wasika sai ran Juma'a March 24th suka yi mana wasika suka ce sun dube shi an gwada shi lafiyan shi lau. So don haka muka je kotu mu je mu nuna cewa lafiyan shi sai muka ga aka kawo wani wasika kuma daga prison cewa bai da lafiya, yana da hawan jini, yana da diabetes, yana da mene in ba fitar da shi ba zai zama damuwa. To shine abun mamaki domin wasikan da aka nuna kotu date din 23 ne Alhalin ku wasikan da mu an rubuta an ba mu 24 ne. Abinda ya ba mu mamaki.
Commissioner Shari'a na Jihar Adamawa Barrister Saleh Sanga ke bayanin matsayin gwamnatin jiha kan hukuncin babban kotu da ta bayar wa tsohon gwamna Barrister Bala James Gilari bailin daukaka kara. Mai Shari'a Nata Musa ya bada bailin tsohon gwamnan ne bisa hujjar da lawyer mai kare shi Sam Ologo Norisa ya gabatar ciki har da wasika dauke da sanya hannun mataimakin controller na fannin lafiya na hukumar kula da gidan yari da ke Yola John Bukar da ya rubuta ranar 23 ga watan nan yana cewa tsohon gwamnan yana fama da cutar bugun jini da kuma ciwon sugar. Wasika da babban jami'in hukumar kula da gidajen yari ta kasa na jihar Adamawa Peter Tenkwa yace ba da yawun ofishin sa aka rubuta ta ba kuma tunima ya sanar da magabatar hukumar da ke Abuja.
Ni wannan wasikan da yazo da aka kai ga George da ya shari'a nan yau ban san da wasikan ba kuma Abuja headquarters ina ba su san da wasikan ba.
Ga bayanin matakan da ma'aikatar shari'a ta jihar Adamawa tace za ta dauka in ji ta bakin commissioner shari'a Silas Sanga.
Matakin shine na farko za mu yi wasika ma prison din su yi bincike su duba tunda sun ce wai wasikan ba gunsu ta fito ba idan muka sami ansa za mu kai kara gun police a bincika. Na biyu kuma shine tunda bamu yadda da shari'an ba za mu je kotun koli.
Na tambaye shugaban hukumar kula da gidajen yari ta kasa na jihar Adamawa Peter Tenkwa ko za su bi umurnin kotu na sake tsohon gwamna Bala James Gilari ganin irin rudani da ida baibaye bada bailin sa.
Ba zan ce ba zan bi ba, ba kuma zan ce zan bi ba, saboda ni yanzu ma magana ina compiling abin da ya faru zan tura headquarters ina. Ina so headquarters ina su turo mutane a zo a bincika.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
Allah da ki duniya na komi ka gani in ya baka tsoro.
A gaida Sanusi, to yanzu kan bari mu sake komawa jamhuriyar Niger inda Suleiman Muna Barma ke tafi da sharhin jaridun kasar.
An shiga halin karancin abinci a gidan yarin Filinge. Kan labarin da jaridar Lanketar ta buga kenan game da mawuyacin halin da ƴan kaso ke ciki a wannan gidan yari da ke a nisan kilomita 184 a arewacin birnin Yamai. Jaridar ta ce gaba ɗaya abincin fursunoni ya ƙare saboda ƴan kasuwar da ke ba gwamnati bashin cimaka sun daina bayarwa. Dalilin ɗimbin bashi, lamarin da ya sa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH tattaki zuwa Filinge domin binciko gaskiyar labarin mutuwar wasu fursunoni da ake hasashen yunwa ce ta hallakar da su. Game da wannan labari, jaridar Le Nouveau Républicain cewa ta yi ta ji wasu rahotanni na cewa mutum shida ne yunwa ta kashe, saboda haka ta ce nauyi ya rataya a wuyan ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam su gudanar da bincike domin gano gaskiyar abin da ke masababin mutuwar waɗannan ƴan kaso a kurkukun Filinge, saboda laifi ne da ba za a iya yafewa ba, in ji Le Nouveau Républicain. Jaridar Le Venement ta ruwaito cewa majalisar dokokin ƙasar Niger na shirin tantauna wani ƙudurin doka da zumar ba ƴan majalisar dokokin ƙasa damar cin kasuwa biyu a lokaci guda, wato suna nufin duk ɗan majalisar da aka ba muƙamin minista zai iya komawa kan kujerarsa ta ɗan majalisa idan ya ga dama. Jaridar ta ce ministoci da dama ne a gwamnatin mai ci ke fafutukar ganin majalisar dokoki ta amincewa wannan bukata, saboda koda aka yi katarin korarsu daga gwamnati za su iya komawa kan kujerunsu na ƴan majalisa. Ita kuwa jaridar Le Sahel ta bayyana cewa shugaban ƙasar Niger Isu Muhammadu ya fara wata ziyarar aiki a wasu ƙasashen Turai tare da rakiyar mai ɗakinsa Dr. Malika Isuhu da ministan harkokin waje Ibrahim Yakuba da takwaransa na kuɗi Hasu Masaudu da daraktan fadar shugaban ƙasa Uhumudu Muhammadu. Ko da yake bata yi bayani akan makasudin wannan ziyara ba, jaridar Tele Sahel ta ce tawagar za ta yi kwana shida ne a Faransa, wato daga ranar 25 zuwa 30 ga watan Maris, kafin ta cike da ƙasar Italiya a ranakun 31 ga watan Maris da 1 ga watan Afrilu. Mu kulle sharhin da jaridar Le Horizon wacce ke cewa jam'iyyar Model Lumana na fuskantar barazanar ɓallewar wasu ƴaƴanta, saboda a cewarsu ba su ji daɗin kalaman da Hamma Ahmadu ya furta ba a taron Abidjan, inda ya ce ya damƙawa magoya bayansa na ƙetare diaspora ragamar jam'iyyar ta Model Lumana. Jaridar ta kara da cewa labarin da ta jiyo daga wani bakin da baya ƙarya na cewa waɗannan manyan jigajigan jam'iyyar ta Model Lumana sun kulle kayayyakin su gaba daya a wani yunkurin kafa wata sabuwar jam'iyyar MPPDR Walima. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum, da farko sunana Mimi Shayi na garin Garbace da karamar kuma ta Balija ta Rabat a Nigeria. Hakika wannan rawar daji da gwaje-gwajen makamai da sojojin Nigeria za su yi a Sambisa abu ne mai matuƙar muhimmanci ganin irin halin da Najeriya take ciki, yadda jami'an tsaro suka dukufa wajen ganin cewa sun kawo ƙarshen dukkan 'yan ta'adda a fatin Najeriya. Muna fatan za a yi wannan gwaje-gwaje lafiya, kuma da fatan Allah ya ba wa jami'an tsaron Najeriya nasara da iko domin su kawo ƙarshen dukkanin 'yan ta'adda a fatin Najeriya baki ɗaya.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Rekwata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawar Najeriya. Sashen Hausa na VOA, don Allah a bani dama in zayyana wa jan uwa na al'ummar Najeriya matsalolin da ke tattare da mu, waɗanda su ne suka hana mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Al'ummar Najeriya ga yawan al'umma, amma haihuwar yuyuyu. Mun kasa gane wane ne ɗan ƙasa, kuma wane ne ba ɗan ƙasa ba. Ɗan kudu a arewa bare ne abin kacewa, haka shi ma ɗan arewa a kudu bare ne abin kacewa. Abubuwan da suka faru kwanan nan a Ile-Ife a kudancin ƙasar nan ya isa misali. Ga arziki, amma kowa yana kukan talauci da yunwa. Sannan ga jiniyar shugabanni daban-daban, amma sai ka nemi adalci da riƙon amana ka rasa. Ga addinai sai yawan masallatai da coci-coci, amma sai ka nemi imani a zukatun al'umma sai ka rasa wani abu sai Najeriya. Baffa Adama Rekwata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawar Najeriya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Alhaji Audu mai gora Kamfana, malamin dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau, ina so na yi kira ga 'yan majalisar dattijan Najeriya su dubi Allah game da irin halin da suke so su jefa Najeriya a ciki na ɗaurewa corruption gindi, domin janar Muhammadu Buhari yana ɗaya daga cikin alƙawuran da yawa 'yan Najeriya zai yaƙe su. To amma yau an wayi gari 'yan majalisar nan biyu bisa ukunsu darajar Muhammadu Buhari ita ta kai su wannan majalisa. To amma yau suna sabotajin ɗin gwamnatinsa domin ta gaza a gurin al'ummar da suka zaɓe shi. To ku sani, 'yan majalisar Najeriya, zaɓen 2019 yana tafi da yardar Allah. Mafi yawan ku sai mun canja ku domin neman kuɗi kuka je majalisa, ba aikin al'umma ba. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kamfana, malamin dorin jihar Jigawa.
To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a yawar da labarai, amma a takaice.
A ƙasar Turkiyya an gurfanar da mashahurin mawaƙin nan na zamani Attila Tas, shi da wasu mutane 28 waɗanda yawancinsu 'yan jarida ne. Ana kuma tuhumarsu ne da aikin ta'addanci da kuma alaƙa da sahihin malamin nan da ke zaune a nan Amurka, wanda ake tuhuma da hannu cikin yunkurin juyin mulkin da aka yi a Aniyari a ƙasar ta Turkiyya, wanda bai nasara ba a shekarar da ta gabata. Muddin da aka same su da laifi, to za su fuskanci hukuncin zaman gidan yari har na tsawon shekaru 10. Shugaban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar wakilan Amurka, Davis Nunes, ya faɗa jiya Litinin cewa ba ya da niyyar tsame kansa ko kuma ƙin yin adalci akan aikin binciken kwamitinsa da yake yi game da ko ƙasar Rasha ta yi kutse a zaɓen shugaban ƙasar Amurka na shekarar ta gabata.
To nan muka kawo ƙarshen wannan shirin wannan lokacin. Kafin mu yi sallama da ku, muna taya iyalan margayi Alhaji Yarima Zubairu Zumo da Modibu Muhammad Yola murnar ɗaurin auren 'ya'yansu Salihu Zubairu Zumo da Sakina Muhammad Yola yau ɗinnan Talata da ƙarfe 2:30 na rana a gogon Najeriya gidan Muhammad Modubbu Garamba da Kiyola. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure a mun. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashin Hausa musamman Maladin da ya taya ni da injiniyan mu na wannan lokacin da kuma wanda ya hada mana sautin Salamu Bo Abo. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa da alheri.